ila yaumiddin wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An uwa masu sauraro, barkanmu da wannan yammaci na ranar 11 ga watan Ramadan. Hijira na da shekara 1447, wanda ya zo daidai da 28 ga watan 2 shekarar miladiya 2026. A ci gaba da karatunmu da ake gabatarwa daga nan masallacin Jibius bakin kasuwa Damba, mun tsaya a suratu Al-A'raf aya ta 64, ƙarshen kissa ta 2 a cikin wannan sura, ita ce kissar Annabi Nuh alayhi salatu wassalam. Allah maɗaukakin sarki ya yi kira cewa mu bi abinda aka saukar mana daga Ubangiji ta hanyar manzanni, kuma za a tambayi manzannin, za a tambayi waɗanda kuma aka aiko musu manzanni. An aiko muku manzanni, me suka amsa, me kuka amsa musu? Duka za a yi waɗannan tambayoyi ranar tashin alkiyama. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya fara jero mana misalai na manzanni da aka aiko, aka ce mu bi abin da aka aiko su da shi daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da kuma sakamakon wanda ya bi, da uƙubar wanda bai bi ba. A za mu tashi akan kissa ta Annabi na uku, shine Annabi Hud alayhi salatu wassalam. Ubangiji yana cewa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa ila 'adin akhahum huda, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh afala tattaqun. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين.
نعم سلام.
أبلغكم رسالات ربي وأنصح أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
نعم. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari ya ce wa ila adi, kuma zuwa ga su adawa, akhahum hudan, an aiko musu dan uwansu Annabi Hudu. Qala sai ce ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh, ya ku jama'ata, ya ku mutanena, ku bauta ma Allah maɗaukakin sarki, ba ku da wani abin bauta koma bayan Allah. Afala tattaku, yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba? Wannan shi ne saƙo da ya isar musu, saƙo ne mai sauƙi, amma sai suka musa. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, sai manya-manya daga cikin mutanensa da suka kafirce, waɗanda su ne idan gari kuma sun kafirce, inna lanaraka fi safahati, muna kallonka cikin wauta, wa inna lanadhunnuka min alkadhibin, kuma muna tsammaninka, muna zaton kai maƙaryaci. Qala ya qaumi, Annabi Hud ya ce ya ku mutanena, laysa bi safahatu, babu wata wauta tattare da ni walakinni rasulun min rabbil alamin, sai dai ni manzo ne daga ubangijin halittu gaba daya. Uballighukum risalati rabbi, nazo ne kawai na isar muku da sakonnin ubangijina. Wa ana lakum nasihun amin, ni kuma game da ku mai nasiha ne kuma amintacce ne, ba zan zo muku da abin da zai cutar da ku ba. Awa ajibtum, kuma kuna mamaki ne, an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum, cewa wato saƙo ya zo muku daga ubangijinku ala rajuli, akan harshen wani mutumi minkum daga cikinku, liyunzirakum dan ya gargaɗe ku. Wannan shi kuke mamaki. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin, ku tuna ni'imar Allah da ya yi a kanku ya sanya ku kuka zama masu maye gurbi, kuka zama shugabanni bayan mutanen annabi Nuhu. Wa zadakum fil khalqi basbata, kuma Allah ya ƙara muku girma na halitta, ya ƙara muku yalwa ta halitta. Wadhkuru ala Allahi, ku tuna ayoyin Allah, ni'imomin Allah a kanku da yawa, la'allakum tuflihun, da tsammanin za ku rabauta. Wannan a dunƙule shi ne saƙo da tattaunawa da ta gudana tsakanin annabi Hudu da mutanensa Adawa. Adawa, a wasu daga cikin malamai suna cewa su ba Larabawa ba ne, wasu kuma suna fassara su suna ɗaukansu a cikin a matsayin Larabawa. Wallahu ta'ala a'lam. Ad yana ɗaya daga cikin zuriyar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, bayan ruwan tufana daga cikin zuriyar annabi Nuhu da suka tsira, anan aka samu Adawa. A wannan lokaci su ma da tafiya ta yi tafiya, abubuwa suka canja suka lalace, sai shirka ta shigo cikinsu. Shi ne aka aiko musu annabi Hudu ya zo ya musu wa'azi, wa'azin kuma shi ne kaɗai a bauta ma Allah maɗaukakin sarki a ji tsoron Allah. Duk annabin da zai zo yakan zo da tauhidi, yakan zo da yaƙar bauta wa gumaka. Duk wanda zai zo abin da yake faɗa kenan, kamar yadda Allah ya ce, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llaha wajtanibu at-taghut. Tautari, Allah yana jarraban annabawa da masu mulki wanda suke ga su ne abu, su wani abu ne. Irin waɗannan ba su cika karɓan saƙo ba, sai dai wanda Allah maɗaukakin sarki ya tarfa magarinsa nono. Da suka zo, waɗannan manyan gari da suke ga su ne manya masu kuɗi, su suke faɗa a ji, suna ga idan suka yi imani to ƙarfinsu zai ragu, annabi Hudu zai zama shi ne shugaba kenan, shi ne mai faɗa a ji. Don haka shi yasa sautari za ka ga irin waɗannan suna faɗa da malamai. Idan aka ce harkan addini za a yi, duk kuɗinka, duk sarautarka, idan baka fahimci addinin ba, kaga dole kai ma ka zama mai bi, ko maganar malam wane ita za a ji, saboda za a duba magana ta addini ne yanzu addini ake. To ta irin wannan, idan aka yi rashin sa'a, sai ka ga irin waɗannan mutane suna wato fito na fito da annabawa, suna fito na fito da masu wa'azi, ba sa son wannan wa'azi da karantarwa da ake, saboda kaman an rage musu ƙarfinsu. Mutanen da suka yi fito na fito da annabawa sun kushe annabi Hudu da abin da ba shi da shi, sun kushe shi da wauta, yana daga cikin sifofin annabawa akwai al-tibana kaifin basira babu wani annabi da Allah madaukakin sarki ya taba turowa ya aiko face sai an samu mai basira cikin al'ummarsa ake aikowa to amma saboda canja al'amari a juya shi daga fiskarsa sai suka jefi annabi Hudu da cewa shi wawa ne shi wawa ne kamar yadda suka faɗa a cikin suratu Hudu suka ce inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu'i qala inni ushhidu allaha wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikuna min dunihi a suka ce ba abinda zamu ce sai dai mu ce wasu daga cikin gumakanmu sun dan taba ka ta taba gumaka suka taba ka kamar yadda in ka huto kana wa'azi in wani abu ya same ka sai a ce ai ka taba waliye ne to haka aka faɗa mu annabi Hudu alaihi salatu wassalam sai ma yayi za kai ka zo kana wa'azi kawai gumakanmu ne suka taba ka sai yasa kake aibata su annabi Hudu ya ce na bai na kafa Allah a matsayin shaida kuma ku shaida abinda kuke faɗa na yi baran-baran da shi gunki babu abinda zai iya mun wa inna lanadhunnuka minal kadhibin muna tsammanin kai makaryaci ne duka wannan kalma kalmomi guda biyu da suka jefa annabi Hudu da ita a matsayin zato ne amma sai suka kawo kalmar wauta sai suka jingina ta ga annabi Nuhu a matsayin suna kallo wasu suka ce kallon ma'ana zannu ne ko waham wasu suka ce kallo ne su a gurinsu na haƙiƙa saboda yanzu ba duniya ba ce a gaban annabi Hudu alaihi salatu wassalam to su a gurinsu iya iyawarsu iya iliminsu annabi Hudu bai san komai ba bai san abin da yake ba shi yasa yake kiransu zuwa ga ayi imani da Allah a inganta lahira annabi Nuhu yace ba ni da wauta kuma ni manzo ne daga Allah wato ba ƙarya nake ba Allah madaukakin sarki ne ya aiko ni domin na isar muku sakonnin Ubangiji sako ne ba guda ɗaya ba ba bi ba sakonni ne masu yawa kuma ku fahimce ni ni mai nasiha ne a gare ku kalman nasaha tana ɗaukan ma'anar ikhlasi yin abu tsakani da Allah iya iyawar mutum ka kai matuƙa ka ƙure wajen iya ƙoƙarinka domin ka amfanar da mutane tana ɗaukan ma'anar muhabba soyayya ni mai ƙoƙari ne mai soyayya ne a gare ku iya matuƙa aminun kuma ni amintacce ne a gare ku ba zan yi wani abu da zai cutar da ku ba wannan yana faɗa musu halinsa da suka san shi da shi na amana sun san dama shi amintacce ne a cikinsu kamar yadda duk wasu annabawa da Allah yake aikowa yana aiko zaɓaɓɓu ne tatattu da aka tantance cikin mutanen sai an san masu kyawawan halaye maɗaukakan halaye sai a zaɓa sai a aiko shi yasa annabi Nuhu yake tuna musu irin matsayinsa annabi Hudu yake tuna musu matsayinsa a cikinsu kamar yadda manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi ya tara mutane akan dutsen Safa ya kira su suka haɗu ya ce idan na ce muku ga rundunar yaƙi mayaƙa mahaya a bayan dutsen nan za su yaƙe ku za ku gaskata ni suka ce ai ba mu taɓa saninka da ƙarya ba manzon Allah ce to ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ku bauta masa akwai wata azaba mai zuwa a nan gaba ita ce azabar ranar tashin alkiyama to wannan shi ma annabi Hudu sanannen mutum ne a cikin al'ummarsa mutum ne mai ƙoƙari mai gwagwarmaya sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da annabta a wa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum kuna mamaki ne cewa ambaton Allah ya zo gare ku a harcen wani mutumi daga cikinku mun karanta a kisar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam cewa suna mamaki daga cikin su ya taso ba bako aka aika musu ba suna mamaki kafirai suna mamaki me yasa ake aika mutane ma bayan ba bako din ba wannan yana daga cikin dabi'a ta dan adam koyaushe sun fi son bako wanda ko mu da bakon mai wa'azi zai zo to wani wanda baya zuwa gurin wa'azi ma za ka ga ya zo gurin wa'azi saboda mai bakon mai wa'azi ya zo amma idan wanda aka san shi ne dan gida sai wanda Allah ya so ka ga ya zo wajen sauraron wa'azin wanda yake gani kullum to wannan dabi'a ce ta dan adam muna roƙo Allah ya raba mu da irin wannan dabi'a din a suna mamaki aiko annabi Hudu dan cikinsu akwai hikima ta Allah madaukakin sarki da yake aiko annabawa a cikin mutanen da suke rayuwa tare saboda shi ya san matsalolinsu shi ya san damuwarsu ya san abin da za a musu wa'azi haka ne ko duk da cewa akan masa wahayi amma akwai wasu abubuwa waɗanda ba wahayinsu ake direct ba annabin ya san da su zai magance su da izinin Allah madaukakin sarki dan haka wannan hikimar ita ta sa za ka ga ko wace al'umma da manzo a cikinta ko wace al'umma da malami da yake karantar da su yake fahimtar wasu matsalolinsu kuma ya rusar da su akan matsalolinsu Allah madaukakin sarki ya dace da mu a sai ya fara tunatar da su ni'imar Allah wanda mai wa'azi ana so daga cikin wa'azinsa yana tunatar da mutane ni'imomin Allah madaukakin sarki wanda waɗannan ni'imomin Allah dalili ne na rububiyyar Ubangiji kuma dalili ne da ke sa a kaɗaita shi a wajen bauta yace ku tuna Allah ya ba ku jagoranci bayan mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam bayan annabi Nuhu ya isar da sako ya shude ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala daga baya a cikin dangin annabi Nuhu ƴaƴansa sai aka samu adawa su ƴaƴan Ad suka zama sun samu ɗaukaka sun samu ci gaba su ne masu jagoranci akan sauran mutane yace to ku tuna wannan ni'ima ta Allah madaukakin sarki da yamu a wazadakum fil khalqi basta adawa suna da girman halitta wanda sun fi mutanen da suka gabace su a girman halitta Ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta annabi Adam yana da girman jiki uluhu sittuna zira'an daga baya sai ake rage halitta amma da aka zo kan adawa sai aka ƙara girman halittarsu a kan girman halittar mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam mun fahimci wannan ko domin a nuna musu me ni'imar Allah madaukakin sarki da fadala shi yasa ma da aka zo aka musu wa'azi suka ce me man ashaddu minna quwwa awalam yaraw anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu li ayatina yajhadun Allah yace da aka zo aka musu wa'azi suka ce waye fi mu karfi duk duniyar nan Ubangiji yace ba su ga cewa Allah da yayi su ai shi yasa musu karfin to ya fi su karfi sun kasance suna musa ayoyin mu wannan shine abinda adawa suka bugi kirji da shi suka ce wato ba za su yi imani ba bayan ni'ima ta mulki da Allah ya ba ku da ni'ima ta ƙarfi da girman jiki to ku tuna wasu ni'imomi ma bayan wannan a dunkule ni'imar ji ni'imar gani ni'imar abinci ni'imar numfashi ni'imar kaza ni'imar kaza ni'imar ƴaƴa mun gane ko ku tuna ni'imomin Allah idan kuka tsaya kuka tsam kuka tuna ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala to za ku rabauta babu mutumin da zai zauna yana tuna ni'imomin Allah a kansa, face result ɗin da zai fita da shi shine ya sake ƙarin samun imani. Mun gane ko? Imaninsa zai ƙaru, zai ji hankalinsa ya ƙara kwantawa, zai ji yana son Ubangiji subhanahu wa ta'ala, zai samu lada mai yawan gaske. Da haka duk mutumin da yake tuna ni'imomin Allah a kansa, yake yawan tuna ni'imomin Allah a kansa, to zai rabauta, domin zai tashi da babban lada da kuma gafara ta zunubai. Muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu. Na'am.
Qalu ajitana lin'budu Allaha wahdahu wa nazara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.
نعم. وبنجي سبحانه وتعالى ya ci gaba da bamu kissar annabi Hudu da mutanansa. Qalu, da ya zo ya musu wa'azi ya ce su tuna ni'imomin Allah a kansu, sai suka ce ajitana lina'budallaha wahdahu, ka zo mana mu bauta ma Allah shi kadai, dan haka kawai ka zo mu bar bautan gumaka, wa nazara ma kana ya'budu aba'una, dan mu bar abinda iyayenmu suke bautawa, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin, ka zo mana da abin da kake mana alkawari barazana na azaba, inda gaske akwai wannan azaba din, mu ita muke bukata. Qala, suka karyata annabi Hud ya ce qad waqa'a alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab, hakika azaba ta auku akanku, ta fada akanku daga Ubangiji, wa ghadab, da fushin Allah madaukakin sarki, wannan duka ta tabbata akanku. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha, ku ne za ku na jayayya da ni game da wasu sunaye da ku kuka sama sunan da kanku, wa aba'ukum, da iyayenku, ku da iyayenku kuka sanya mu waɗannan gumaka suna, ba sunansu bane, ba matsayinsu bane, ma nazzalallahu biha min sulfan, ba wani hujja da Allah ya saukar game da waɗannan gumaka a kansu, za ku na jayayya da ni, ku ce ba za ku bauta ma Allah maɗaukakin sarki ba, fantaziru, to ku jira, inni ma'akum minal muntazirin, ni ma ina nan tare da ku, muna jira mu ga abin da zai faru. Fa anjaynahu, da azabar mu tazo, sai muka tseratar da annabi Hudu wallazina ma'ahu, tare da waɗanda suke imani da shi. An samu mutanen da suke imani da annabi Hudu alaihi salatu wassalam, dan haka su ɗin muka tseratar da su bi rahmatin minna, da rahamarmu, muka musu rahama daga gare mu, muka tseratar da su. Wa qata'na dabiral ladina kazzabu bi ayatina, sai muka yanke bayan waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu, wa ma kanu mu'minin, ba su kasance masu imani ba. A da annabi Hud ya zo ya isar musu da sako, sun musa cewa ba za a bauta ma Allah ba, ya za a yi a bar gumaka ga baki ɗayansu a zo a bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda suka faɗa cikin suratul ahqaf, qalu ajitana lita'afikana an alihatina, ka zo domin ka karkatar da mu daga gumakanmu. Suka ce mi fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin, to wannan daidai yake da wancan aya ɗin, ka zo ka karkatar da mu mu bauta ma Allah, mu bar gumakanmu, mu bar abin da iyayenmu suke bautawa, to ka zo mana da azaba idan da gaske kake. Annabi Hudu alaihi salatu wassalam da suka faɗa masa wannan ya ba su amsa yace ba shi bane mai kawo azaba Allah ne yace innamal ilmu indallahi wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhadu yace ilimi a gurin Allah madaukakin sarki yake shine zai zo da azaba idan ya ga dama innama ya'tikum bihi Allahu in sha'a wa ma antum bimu'jizin Allah shi yake zuwa da azaba idan ya ga dama kuma ba za ku gagari Allah madaukakin sarki ba a dan haka ya fada musu suka ki yin imani har Allah madaukakin sarki ya kawo azaba annabi hudu ya tabbatar musu in ba su imani ba azabar Allah tabbatacciya ce a kansu fishin Allah tabbatacce ne a kansu saboda sun yi sabani sun saba mu annabawan Allah madaukakin sarki game da gumaka da suka sanya musu suna kaman Uzza da ake sawa suna aka sa mata ba winkin ba matsayinta bai kai a bata wannan ba mun gane ko bai kai a bata wannan ba dan haka kirkiro musu suna kuka yi kuka kamba masu alhali ba su kai a kamba masu ba su cancanci waɗannan sunaye ba a azabar Allah madaukakin sarki ta zo ga annabi ga mutanen annabi Hudu wace irin azaba ce ta zo iska kamar yadda Allah ya ba mu labari fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahifati muka aiko musu iska mai sauki a cikin wasu kwanaki masu shu'umanci wasu kwanaki marasa daɗi munanan kwanaki a gurin su munanan kwanaki ne ubangiji ya ce wa fi adin iz arsalna alaihim rihal aqim adawa muka aiko musu wata iska al aqim wata bata haihuwa wato wata babu alkhairi a cikin ta mun gane ko bata haifar da alkhairi wannan iska din ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labari cikin suratul ahqaf da azabar ta zo sai Allah ya aiko musu ita kaman alamin za a yi wa falamma ra'uhu aridan mustaqbila awdiyatihi qalu hadha aribun mumiruna bal huwa musta'jaltu bihi rihun fiha azabun ali da suka ga azabar ta zo da Hausa azaba mace ne ko da Larabci kuma namiji da suka ga azabar ta zo mustaqbila awdiyatihim ta fiskanci gonakensu yadda suke noma ta biyo ta gurin sai suka ce ga wani abu ya zo mana za a mana ruwa ga jimare ya bijiro za a mana ruwa aka ce musu bal ba haka bane huwa mastaajaltum bihi shine abinda kuke gaggawa a muku da kuke da kuka ce fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin rihun ba komai bane iska ce fiha azabun alim a cikin iskar akwai azaba mai radadi tudammiru kulli shay'in a shi yasa manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi idan ya ga iska ta taso hankalin sa yana tashi nana aiki tace manzon Allah ya shiga gida ya fita ya zauna ya miƙe hankalin sa ya tashi tace wata ran sai ta faɗa masa tace ya rasulullahi na ga dusan da iska ta taso hadiri ya taso hankalin ka yana tashi har sai an yi ruwan sama hankalinka yake kwantawa sai ce me yasa me zai sa na samu kwanciyar hankali na sani ko irin yadda ya faru a wasu mutane ne suka gaga hadiri ya taso suka ce za a mana ruwa aka ce musu iska ce mai azaba a cikinta shi yasa hankali na baya kwantawa a idan muka ga iska ta taso mu roki Allah madaukakin sarki alkhairin da ke cikinta mu roki Allah ya kare mu sharrin da ke cikin wannan iska din dan tana zuwa da alkhairi tana kuma zuwa da sharri a tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha tana ruguza komai da kasani da umurnin ubangiji duk abinda tazo ma tazaru min shay'in attat alai illa ja'alatu karrami babu wani abu da take bari indai ta biyo ta kansa sai ta mai da shi kaman karmami da shanu suka ci suka tattake. Hakan nan tai musu fa asbahu la yura illa masakinuhum, aka wayi gari iya gurbin gidajensu ake gani. Allah ce kazalika najzil qawmal mujrimin, haka muke sakanta mu duk waɗanda suka bijire suka saba ma Allah madaukakin sarki, zamu musu hukuma. To Allah madaukakin sarki ya halakar da su. Wannan shine ma'ana wa qata'na dabira alladhina kazzabu bi ayatina. Wannan lafazi na qata'na dabira alladhina kazzabu bi ayatina shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan ya tashi halakar da masu laifi, ba a barin tsotsansu gaba daya. Dukka ake halakar da su, wannan generation din ba za su sake haihuwa ba. Idan kaga an sake samun wasu kangararru, sai dai shedan ya zo ya sake kangarar da waɗansu mutane. Aka muka yanke bayan su, bi ma'ana iya waɗannan mutanen da suka yi taurin kai, to ba a bar kowa a cikinsu ba. Mun fahimci wannan ko? Shine tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha, ta ruguza komai da umarnin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Waɗanda suka tsira su ne mutanen annabi Hudu da suka yi imani da shi, amma arne a cikinsu ba wanda ya tsira. Mun fahimci wannan ko? Allah ya halakar da su gabaki ɗaya, kamar yadda a lokacin annabi Nuhu alayhi salatu wassalam babu wani kafiri da ya tsira. Duka kafiran Allah ya halakar da su, sai ya zama saura muminai. To a koyaushe haka Allah maɗaukakin sarki yake yi, yakan halakar da kafirai sai a bar masu imani, amma shedan saboda iskanci irin nasa baya haƙura, sai ya shigo cikin masu imanin idan tafiya ta yi tafiya ya sake fisgan waɗansu, ya mai da su kafirai. Za mu gani a gaba kissar annabi Musa, Fir'auna da mutanensa da suka biyo annabi Musa duk gaba ɗaya aka halakar da su, ba a bar ko mutum ɗaya ba. Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu. Ya Allah, muna roƙonka kafiran wannan zamanin su ma ya Ubangiji ka halakar da su, ka karya mana lakonsu. Duk wani mungu ya Allah ka mana maganinsa. Na'am.
Wa ila samuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudallaha ma lakum min ilahin ghayru قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
نعم. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa ila samuda, kuma zuwa ga samudawa, akhahum salihan, mun aiko musu dan uwansu annabi salihu, kamar yadda aka aiko ma adawa annabi Hud. Suma samudawa suna daga cikin kabilun larabawa, wanda asalin su tsantsan larabawa ne, amma Allah madaukakin sarki ya halakar da su gabaki daya, wanda babu burbushinsu a yanzu. Kala ya kaumi, da ya zo annabi salihu sai ce, ya ku mutane na, ubudullaha, ku bauta ma Allah, malakum min ilahin ghayruhu, ba ku da wani abin bauta ko ma bayan Allah. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, hakika hujjoji bayyanannu ayoyi sun zo muku daga Ubangiji. Hadihi naqatullahi lakum aya, wannan taguwa ce ta Allah kuma aya ce a gare ku da za ku azanci da ita. Fazaruha, don haka ku kyale ta, ta'akul fi ardillahi, ta ci abin da take so a ƙasar Allah. Wala tamassuha bisu'in, kada ku shafe ta da wani mummunan abu. Fa'akhudhukum azabun alim, in kuka shafe ta da mummunan abu sai azaba mai raɗaɗi ta kama ku, sai Allah ya kama ku da azaba mai raɗaɗi. wazkuru iz ja'alakum khulafa'a, kutina yayin da Allah ya sanya ku ka zama khalifofi, min ba'adi adin, bayan adawa sun shuɗe, wa bawwa'akum fil ardi, ya tsugunar da ku a doran ƙasa, ya ba ku dama, tattakhizuna min suhuliha usura, kuna yin gidaje daga ita ƙasa, wa tanhituna aljibala buyuta, sannan kuna sassakan duwatsu kuna yin gidaje. Fadhkuru ala Allahi, ku tuna ni'imomin Allah, wala ta'asau fil ardi mufsidi, kada ku zama kuna gaggawa kuna yaɗa ɓarna a doran ƙasa. Wannan shine wa'azi da Annabi Salihu yazo yayi ma mutanansa Samudawa. Na farko shine su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala, su tsaya su yi amfani da ayoyi da yazo musu daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A nan ba a ambaci cewa su suka nemi aya ba, amma su suka nemi aya daga Annabi Salihu alaihi salatu wassalam, cewa ba za su yi imani da Allah maɗaukakin sarki ba har sai ya zo musu da aya. Shine Annabi ya roƙi Allah maɗaukakin sarki, Allah ya ce ayar da za ta zo musu ita ce za a samu taguwa ta fito daga dutse, kamar yadda su suka nema hakan ɗin, suka nuna wani sumulmulannen dutse, suka ce kaga wannan dutsen ba za mu yi imani da kai ba har sai mun ga taguwa da ƴarta sun fito a cikin dutse. Kuma ya roƙi Allah, Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da hakan, da faruwan haka. To sai aka nuna musu wannan taguwa, sai aka ce aya ce ta Allah maɗaukakin sarki, kada a yaji a taɓa ta. Ya zo a cikin suratu shu'ara'iku lakum shirbun wala ha shirbu yawmin ma'adun, za ku sha ruwa, ita ma za ta sha ruwa a wata rana sananniya. Wato kuna da rana guda da za ku sha ruwa a ciki, ita ma tana da rana guda ɗaya da za ta sha ruwa a wannan ranar. Idan ranar shanku ya zo, ku za ku je ku sha ita ba ruwanta. Idan ranar shanta ya zo, ita za ta sha, ku ba za ku je ku sha ruwa ba. Su kuma Samudawa, yana daga cikin matsalolinsu, ba su da ruwa sosai. Shi yasa suna da wahala na ruwa, rijiyarsu guda ɗaya ce a yanda suke. A nan ake zuwa a ɗebo ruwa, to sai Allah maɗaukakin sarki sai ya sa musu wannan takunkumi. Sai kuma suka amince, tunaninsu shine ayar ba za ta bayyana ba, za su kure Annabi Salihu alaihi salatu wassalam. Sai ya zamana ayar ta bayyana, sai Allah maɗaukakin sarki ya ba su wani sassauci, wata ni'ima sama da abin da suka rasa idan da sun yi imani. Sai aka ba su daman cewa za su sha nonon taguwar a ranar da ba za su je su ɗebi ruwa a rijiyar ba, za ta tara nono a cikin hantsarta, za su je su tatsa kuma kowa zai ishe shi. Wannan ni'ima ce ta Allah maɗaukakin sarki, amma duk da haka ba su yi amfani da wannan ni'ima ta Allah maɗaukakin sarki ba. Annabi Nuhu Salihu ya gargaɗe su, ya ce kar su taɓa ta. Sun taɓa ta, Allah maɗaukakin sarki ya kama su da azaba, kamar yadda za mu gani a ayoyin gaba. Annabi Salihu ya tunatar da su ni'imomin Allah, kamar yadda Annabi Hudu ya tunatar da mutanensa ni'imomin Allah. Su ma ya ce da can ba ku ba ne, adawa ne, kun sani kuna da tarihi. Allah maɗaukakin sarki ya halakar da adawa, aka maye gurbin adawa da ku, don haka ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki, ku bauta masa, ku tuna ni'imar Allah da ya ba ku dama kuka samu wajen zama. A cikin suratu Hud, Annabi Salihu ya ce wasta'amarakum fiha, huwa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha, shi ne ya ƙirƙire ku daga ƙasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma ya nemi ku rayar da ƙasa ɗin. Allah ya ba su dama su kawo ci gaba a duniya. Ubangiji ya ce wasamudal ladhina jabu sakhra bilwad, su ne Samudawa da suke sassakan dutse a can kwarrukansu, sun sassaki dutse sun yi gidaje. Ubangiji yake faɗawa mutanen Makka walaƙad makkannahum fima in makkannahum fihi waja'alna lahum sam'an wa absara wa afida, mun ba su dama a yanda muka ba ku dama. Ubangiji subhanahu wataala ce ya ba da ayoyi da dama da iko da technology a mutanen da suka gabata, amma mutanen yanzu ba a ba su ɗaya bisa goma abin da aka bewa da ayyukan mutane nan ba. Wa kazzaba alladhina min qablihi wama balagu li ishara ma atainahu fakazzabu rusuli fakaifa kana nakir. Allah ce waɗanda suka zo kafin su ma sun ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wataala. Wama balagu min ishara ma atainahu, na yanzu ba su samu ɗaya bisa goma abin da aka bewa waɗancan ba, suka ƙaryata ayoyin mu muka halakar da su. Allah ce ka duba ka ga irin yadda muke azaba a mutane idan suka ki bin wato umurninmu suka ƙaryata ayoyinmu. Wannan su ne adawa. Allah ya ba su dama, ya ce a raya ƙasa a arzikin Allah subhanahu wa ta'ala. Mu ma yanzu Allah ya zaunar da mu a wannan duniya domin mu raya duniya, mu ci arzikin Allah maɗaukakin sarki, mu yi me kuma? Mu bauta masa. Mun gane ko? Mu bauta masa. Ba a hana ka ka mori arzikin da ke cikin ƙasa ba. Abin da Allah ya mana na arziki a ƙasa ka neme shi. Huwa allazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, sai aka tunatar da mu lahira aka ce wa ilaihin nushu. Shi ya sanya mana ƙasa ta zama mai laushi. Allah ya ce mu ci domin mu ci mu tafiya a sassan duniya, mu taka mu je can mu je can, kuma mu ci daga arzikin Allah maɗaukakin sarki. Don haka mu yi iya ƙoƙari mu yi amfani da basirarmu da Allah maɗaukakin sarki ya bamu, mu mori wannan duniya ɗin, sannan kuma meme mu nemi lahirarmu. Kar mu yarda neman duniya ya hana mu neman lahira. Duka guda biyu mu neme su. Allah ne ya bamu dama ya sauƙaƙa mana mu nemi lahirar, sannan kuma ya sauƙaƙa mana mu nemi duniya ɗin. Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu. A sutuna ayoyin Allah, kar su yi ɓarna. A yi abin da ya dace, kada a yi ɓarna. Don haka ka nemi duniya amma kar ka yi ɓarna. Mun fahimci wannan ko? Ka nemi ilimi ne yadda ake haɓaka abu, yadda ake kawo cigaba a duniya, amma kar ka yi da kai ɓarna. Tabi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Ka yi amfani da wayarka ta salula, amma kar ka yi ɓarna. Ni'ima ce da Allah ya mana, ka amfana da ita amma kar ka yi da kai ɓarna. Mun fahimci wannan ko? Komai da Allah ya arzuta mu da shi, mu amfana da shi, mu more shi, amma kada mu yadda mu yi ɓarna, kada mu yadda ya karkatar da mu daga bin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan ya isar musu da waɗannan saƙonni, wace irin amsa suka ba shi?
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
نعم. قال الملأ الذين استكبروا. منيا mutanen gari da suka yi wato girman kai, min qaumihi cikin mutanen annabi salihu, sai suka ce lil ladina tabi'u, ga waɗanda ake ganin su masu rauni, ake raunata su. Kun ga wannan raunata su ma aka yi kenan, ba su bane masu raunin. Liman amana minhum, waɗanda suka yi imani a cikinsu, aka ce a ta'alamuna anna salihan mursalun min rabbihi, yanzu ku kun san cewa annabi salihu Allah ne ya aiko shi. Bi ma'ana kun yi imani cewa annabi salihu Allah ne ya aiko shi, ko kun tabbatar annabi salihu Allah ne ya aiko shi? Qalu, sai masu imanin suka ce inna bima ursila bihi mu game da abin da aka aiko Allah ya yi mu imani, mun yarda Allah ne ya aiko shi. Qala alladhina takabbaru, wa'anda suka yi girman kai suka kafirce,
suka ce inna billahi wa inna ilaihi raji'un. Mu kuma abinda kuke imani da shi mun kafa da kafin ya jira shi. Fa aka wanna kata sai suka je suka soke ko suka yi rauni a wannan taguwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asau an amru dalili suka yi girman kai suka yi tawar kai game da umarnin Ubangiji cewa wala ta masu halin suka tafi sun fara. Wa qalu suka ce ya Salihu bayan sun kashe taguwa suka ce ya kai Salihu inna bima ta'ina kazo mana da abin da kake mana farazana na azaba in kunta lil mursalin in kai manzon Allah ne idan kana cikin manzon Allah ne a cikin ka fa akhadathum ar-rajfatu sai tsawa ta kama su fa asbahu fi darihim jasimin suka wayi gari suna gidajensu sun san gari sun wato sun san gari sun gurfana a kasa mun gane ko suna sandararru gurfanannu a kasa a da annabi Salihu alaihi salatu wassalam ya zo musu ba sai aka fara samun mai da martani mara kyau mutane da dama sun yi imani da annabi Salihu a wannan cikin samudawa da yawa sun yi imani da shi wasu wasu daga cikin wanda ba su imani ba akwai waɗanda suna ga zafa ta musu dunyansu masu kuɗi masu mulki mun fahimci wannan ko suna ga duniyar su za ta ɓaci idan suka yi imani kusan abin da yake hana waɗansu yin Allah maɗaukakin sarki tsoron kan duniya ta ɓaci sai suka samu waɗanda aka raunata a alladheena tubi'u raunata su aka yi ba asali su masu rauni ba ne saboda su waɗansu shugabanni su kuma shugabanni ba sa gyara makarantu da ake karatu da haka ƴaƴan talakawa sai su tashi dahi babu ilimi shugabanni sun raunata ƴaƴan talakawa da sauran jama'a dukiya iya tasu ce su kaɗai za ka ga sun tara kuɗi miliyoyin kuɗi trillion na kuɗi su suke da wannan talaka kuma zai tashi a gida ba shi da abinci mun gane ko wannan shi ne alladheena tubi waɗanda aka raunata ba su da cikakken tsaro an yi ne an raunata da aka zo malamai suka zo suka fara wa'azi suka ce muna so mu kawo gyara muna so mu gyara komai a daidaita shi to sai kaga an fara samun faɗa tsakanin waɗancan mutane barayi da kuma waɗanda suke wa'azi irin abin da ke shirin faruwa ke da a wannan kasa malamai sun fara gamuwa waɗanda Allah ya ba su ilimin addini da tsoron Allah kuma suna da ilimin boko da ake shagara da su ya idan ana ganin masu ilimin addini ba su da ilimin boko to yanzu an waye an je an yi ilimin boko kuma an san addini sai suna kokarin su yi su ƴanto mu daga bala'i da muka faɗa to a gefe kuma za ka ga shegu suna ƙoƙarin faɗa da su mun gane ko ana ƙoƙarin faɗa da su cewa kar a yarda da irin waɗannan malamai to sai waɗanda suke su ne yanzu mala'u na ƙasa sai suka samu waɗanda aka raunata ɗin suna so su ƙara raunata su suna cewa a ta'alamu na annan salihan min rabbi mursalun min rabbi kuna da tabbas cewa annabi salihu ubangijin sa ne ya aiko shi shine suka ce inna billahi amantum bihi kafir a idan magana ba ta gaba da shi ba mu'min a ma'anar istab'aha an saka du'uf ne ko an samu alif wa sin wa ta wannan kuma yufidu mala afar kenan ba su suka yi raunin ba raunin ta ba mun fahimci wannan ko wallahi ta'ala suka bayyana imanin su suka ce mun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala mun yadda annabi salihu Allah maɗaukakin sarki ne ya aiko shi sai suka ce to mu ba mu yadda ba mun kafirce mu Allah maɗaukakin da suka kafirce mu Allah maɗaukakin sarki aka ci gaba da gwagwarmaya ita wannan taguwa ana tafiya a haka yau ta sha ruwa gobe ta sha amma suna amfanuwa da nonon ta sai aka samu wasu mutane tsage guda tara a cikin gari wa kana fil madinati tis'atu rahati yusri min fil ard wa la yusri afai wasu mutane a cikin garin mutunta barna suke yi ba sa kokarin gyara halin da kasar mu ne suka ce ku zo mu yi ran mu zo mu rantsuwa ayyajjejiya dan bai tsallahu wa ala mu je mu samu annabi salih da shi da iyalansa cikin dare mu kace gabaki da suka yi wannan rantsuwa dan bana na kula da wali ma shi da na mai sha'ani wa illa da salih sai mu je mu ce ma dangin sa ba mu je ba san da ake kashe shi kuma mun gaskiya muke da shi ba mu halarci kashe annabi salih saboda su za su zama tsaffaci an san da gemu ne za a dangin annabi salih za su ce ko kuka kashe mu na kanmu da haka suka ce sai muke mugun ba 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 mu san abin da ake to da suka yi a ƙarshe sai suka ga kashe annabi salih ba shi ba ne mafita a gurin wata taguwar da ta takura a fara ta shi Allah ya fa aka wannan ka sai ka kashe ka a cikin surat ash-sham ubayyidi subhanahu wa ta'ala ba mu da fa yace kazzabat samud bi tahwa samudawa sun karya ta annabawa ko sun karya ta annabi bani saboda tagawar da jiki ya san idan ba a sa ashta da wani shi wanda ya kowa ce gantaka yankowa cikin yanki ya zamura fa qala lahum rasulullahi kuma annabin Allah manzon Allah a lokacin ya mutu ta kai ke wanda joka siya ya mutu ka shi ya ce na katan lahi wannan taguwar Allah ne wasu ku ya hada abin da za ki ta ku kyale ki karku ba karku ta kata kan kuma ku taba ranan da kike shawar ba a kyale ka amma sai suka ne fa kazzabu suka kanya ta shi fa akaruha suka je suka soke wa daban wasu malamai suka ce mutum da yake so amma me ya faru an ce mata mata kamar yadda Allah ya ce fa nadau sahibahu suka kira babban kiyi su fa ta'aba sai suka mimmika makani da za a kashe wannan taguwa shi kuma fa akara sai je ya yi rumi a wannan taguwa mun gane ko wannan abin da ya faru kenan da haka mutane idan suka ga an aikata abu ko ana farna suke shi ba su yi magana ba ba su hana ba to da su da wanda suke barnan hukuncin su daya gaba ki daya da haka mu ji tsoron masu aikata laifi a cikin mu muna ganin suna aikata laifi kuma ba za mu ɗauki matakin gyara ba ba za mu ɗauki matakin wa'azi ba idan muka yi shiru muka rufe bakin mu ba mu gyara ba ba mu yi wa'azi ba to da mu da su mun yi tarayya a wajen saba ma Allah madaukaki. Allah madaukakin sarki kar ya kama mu da abin da wawaye su mutu ya yi. Ya ka Ubangiji ya ce fa aka ruha ba iya mutum taran ba samudawa da suka karya ta annabi salih sai suka ne suka yi rauni a wannan taguwa mun gane ko fa aka runa kata suka mata rauni wa atau an amri rabbi suka yi taurin kai game da umarnin Ubangiji wa qalu suka ce ya salih ya kai salih yi ina ji ma cikin na cikin kunta da salih to eh mursali ka zo mana da abin da kake mana barazana cewa akwai azaba in Allah ne ya aikota to sai Allah madaukakin sarki ya aika masa azabar shi ne an saka mala'ika ya musu fa ya yi musu wata tsawa guda daya sai suka san gare kamar kwado ya fada cikin wato tafashashen mai haka suka sanyare gaba ɗaya kuma suka gurfana a ƙasa malamai suka ce wasu sun gurfana ta kansu kansu ya wato ya shafi ƙasa wasu kuma sun gurfana a kan wato gwiwowinsu haka suka wayi gari suna sandararru kowa a cikin gidansa a wannan sura ana tafi galibi a cikin gidajensu a cikin gidansu bi ma'ana a garinsu a yankinsu yar ya zama jinsu kenan dan kuma aka ce biyayi Allah ya musu wannan hukuma da daddare suna nan a cikin gidajen su amma Allah madaukakin sarki ya tsira da annabi salihu da masu imani ya tsira da annabi salihu da masu imani to Allah madaukakin sarki idan ya aiko azaba in dai akwai masu wa'azi to masu wa'azi Allah madaukakin sarki na tsira ko da kuma kuna tare da su a guri daya su din azabar da za su mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki sai da kansa na sai Allah ya ce
فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ
الَّذِي صَالِحُ يَشْوِي بَايَا يَتَالِي وَقَالَ يَشْوِي يَا قَوْمِ يَا قُومُ تَالِيَا لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي نَائِسَرْمُكُ لَسَاقَوْمِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ na muku na siha walakin la cikin kuna nasu ne sai dai ku ba ku san masu yi ba ku san masu aiki wannan magana malamai sun yi sabani cewa yauce annabi Nuhu a yi fati ya faɗi wannan magana wasu ka ce da suka bijire masa ya tabbatar za a yi azaba sai ya zo ya faɗa muku wannan sai ya ce to yanzu kan bari ku koma ke kuma Allah madaukakin sarki dama ya fasa ya fada ya fada muku akwai alaq na zauna kwana uku kala tamattu ijarihu salasa ayyam zalika wa'du ghayru maqdud ku zauna a gida da ku kwana uku ku ji dadi iya ajabu mu kenan kwana uku a nan gaba to da ya isar musu da wannan sako na zauna a gida da ku ku ji dadi na kwana uku sai ya koma gidi mun gane ko kamar yadda Allah yake bada umurni a wasu annabawa idan za a halakar da mutane sai ke tattara mutane ko ko waje shi ya fata wannan wannan fasara ta farko suna raye da aka mutu kace shi cewa kwana uku za ku ji dadi za a halakar da ku shi ne sai annabi mutu ya duya sai ya tafi amma ya gama isar da sabon sa fasara ta biyu suka ce wannan bayan an halakar da sai annabi salihu ya zo yake faɗa mu ya ce na isar muku da sako kuma na muku da siha ba ku san masu da siha mun bai tona ko kamar yadda manzon Allah ya san mutanen bada da aka halaka da aka jefa su a Libya bayan an karkashe su aka jefa su a Libya aka binne Libya sai ya zo ba shi Libya ko ya tsaya yake cewa ya ku mutanen nan abin da ubangiji mana alƙawarin da zan tsara mun tare da shi gaskiya ne ko ma kun tare da abin da Allah ya muku alƙawari gaskiya ne har ma wasu sahabbai suke cewa ya manzon Allah me yasa kake magana a gawar da ba ta iya ba ta ji ba ta magana shi sun ki ku jin abin da nake fara ko sun ki ku sanin abin da nake fara mun gane wannan ko wallahi ta'ala dan haka ko mu ce annabi salihu ya isar da sako ya fada muku ya gaba isar da sako za a musu azaba ko kuma bayan an musu azaba ya zo yake tabbatar muku da wannan salma cewa shi fa ya gama ya isar da sakonsa wallahi ta'ala a'lam muna roƙon Allah madaukakin sarki da za mu dakata a nan muna roƙon Allah ya sanya mu cikin imani Allah ya sanya mu cikin biyayya game da dokokinsa Allah madaukakin sarki ya inganta rayuwarmu ya sanya albarka a rayuwarmu muna roƙo Allah ya mana bukatu kowa a cikin mai na bukata muna roƙo Allah ya yi kowa bukatarsa Allah mu daukakin sarki ya kama zaman lafiya a wannan kasa mu Allah mu daukakin sarki ya ba mu cigaba da nagari Allah mu daukakin sarki ya inganta al'amuranmu Allah mu daukakin sarki ya kishi mu muna kan musulunci ya rayar da mu muna kan musulunci ya hada mu tare da annabawa da sahihai da sahihai da mutanen fara Allah ya hada mu gaba daya tare da su a cikin Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت